sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishinmu da ke birnin tarayya Abuja, sai kuma rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane, amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Ga labaran duniya, mai karantawa Sir Phil Hashim Gumel. Shugaban Amurka Joe Biden ya tattauna da Prime Minister Benjamin Netanyahu a ranar Asabar game da yakin da Isra'ila ke yi a Gaza, inji Fadar White House. Ban nema tsagaita wuta ba, Biden ya faɗa manema labarai yayin da yake barin Washington zuwa Camp David. Ya kira hira a matsayin mai tsawo kuma ta sirri. A cewar wata sanarwa da Fadar White House ta fitar, shugaban ya jaddadawa Netanyahu muhimmancin buƙatar kare fararen hula cike har da masu tallafawa ayyukan agaji, da kuma muhimmancin barin fararen hula su fice daga yankunan da ake ci gaba da gwabzawa. Haka kuma sun tattauna batun sakin sauran mutanen da ƙungiyar Hamas ke garkuwa da su. Daga baya, ofishin Netanyahu ya ce Prime Minister ya bayyana ƙarar cewa Isra'ila za ta ci gaba da yakin har sai ta cimma dukkan manufofinta. A ɗaya bangaren kuma, jiya Asabar, mataimakin ministan harkokin wajen Iran ya yi watsi da zargin da Amurka ke yi na cewa Tehran na da hannu a hare-haren da 'yan tawayen Yemen suka kai kan jiragen ruwa na kasuwanci, yana mai cewa ƙungiyar na kai harin ne don raɗin kanta. 'Yan tawayen Houthi na ƙasar Yemen da ke alaƙa da Iran sun ƙaddamar da hare-haren jiragen sama marasa matuƙa guda 100 da makamai masu linzami, inda suka auna wasu jiragen ruwa na kasuwanci 10 a tekun Bahar Maliya, a cewar ma'aikatan tsaron ƙasar, domin nuna goyon baya ga Falastinawa a Gaza, inda Isra'ila ke fafata da mayakan Hamas. A ranar Juma'a, Fadar White House ta fitar da bayanan leƙen asirin Amurka cewa Iran ta bayar da jiragen yaƙi marasa matuƙa da makamai masu linzami da kuma bayanan sirri ga 'yan Houthi waɗanda ke riƙe da yankuna da dama na ƙasar Yemen, ciki har da babban birnin ƙasar Sana'a. Mataimakin ministan harkokin wajen Iran Ali Bagheri ya ce ƙungiyar Houthi tana da nata kayan aikin kuma tana yin aiki daidai da shawararta da kuma ƙarfinta. Labaran duniya na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Dakarun sojan saman Turkiya sun kai farmaki ta sama arewacin Iraki da Siriya a jiya Asabar, tare da lalata wurare 29 na haramtacce jam'iyyar Kurdistan Workers Party ko PKK a takaice, bayan da aka kashe sojoji 12 a cikin kwanaki 2 da suka gabata a arewacin Iraki, kamar yadda ma'aikatar tsaron ƙasar ta sanar a jiya Asabar. An gudanar da hare-haren arewacin Iraki da Siriya da karfe 10 na dare. Ma'aikatar ta ce lokaci da wuraren da aka kai harin sun hada da sansanoni matsugunai da wuraren mai da ake kyauta zaton 'yan ta'addar PKK ne ke amfana da su. Ba a bayyana kowane yanki na arewacin Iraki da Siriya ne ta kai harin ba. Tun farko a ranar Asabar din da ta gabata, ma'aikatar tsaron ƙasar ta ce an kashe sojojin Turkiya 12 a cikin kwanaki 2 da suka gabata a fafatawa da suka yi da 'yan ta'addar PKK a arewacin Iraki. Moise Kutumbi, ɗaya daga cikin 'yan takara adawa a zaben shugaban ƙasar Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, shi ma ya yi kira da a soke zaben ranar 20 ga watan Disamba saboda gagarumin maguɗi, in ji wata sanarwa daga yaƙin neman zabensa a ranar Asabar. Cikin sanarwar, kwamitin campaign ɗin Kutumbi ya ce kamata ya yi shugaban hukumar zaben Congo ya yi murabus saboda hukumar ta shiga wani shiri na maguɗin zaɓe. A cikin wannan yanayi da ba a amince da shi ba, muna kira a gaggauta soke wannan zaɓe mai cike da rudani da maguɗi mai yawa, in ji sanarwar. Sanarwar ta Kutumbi ta zo ne a daidai lokacin da wata ƙungiyar 'yan takara adawa suka yi kira da a sake zaɓen ranar Laraba. Suka rubuta wa gwamnan babban birnin ƙasar Kinshasa cewa za su gudanar da zanga-zangar haɗin gwiwa a mako mai zuwa kan zaɓen. Kutumbi baya daga cikin waɗanda suka kira zanga-zangar, amma tawagar ta shaida kamfanin dillancin labarai na Reuters a safiya Asabar ɗin nan cewa suna goyon bayan duk wani shiri na tsarin mulki da nufin yin tur da wani fashi ko ƙwaton zaɓe a Congo.
Shirya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Saduwa da ku a zauren VOA. Muna kasar Niger, inda abokin aiki na Mansur Sani yake tattaunawa da ƴan ƙasa maza da mata da ƙungiyoyi masu zaman kansu kan halin da Niger take ciki bayan juyin mulki da sojoji suka yi a ƙasar watanni biyar da suka wuce. Ku biyo mu.
Bayan jin ƙorafe-ƙorafe da halin da ƴan kasuwa suka ciki, za mu dawo ɓangaren ƴan ƙungiyar farar hula. A gabatar da kai.
To, ni ne dai kamar yadda na ce ɗan bawan Allah Abu Danneto.
Malam Abdu, ya ka ji ƙorafi a matsayinka na ɗan ƙasa mai fafatakar hana abubuwa su yi tsada domin talaka ya samu sauƙi?
Ni sai in ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ji nike Malam Abubakar ko? Duk bayanan shi na kanmu samu sauƙi ne daga ɓangarensu.
Yake.
Kwarai ko. Mu masu amfani da abin da ake sarrafa ne sai sun kawo mu sai mu ci. To kuma sai nake jin yana ta sakin wasu hanyoyi waɗanda na dai
dan
mu jire kamar ba sauki. Alhali kuma mun san da magabatan nan. Duk abin da ake auna sun hidda kashi 25 cikin 100
don a samu sauki.
Bayan juyin mulki don a samu saukin awon kaya. Kuma sai na ji shi yana ta hudun wasu abubuwa waɗanda
su
in muka samu saurara. In muka sami irin wanga abin da ake musu da suna iya mu sai malaka su gaban hukumai.
Kana tantama cikin bayanan
sosai sai mu tai da su gaban hukumai. Ta kaka mutum zai wahala ya ta waje tattaro abin da zai kawo ma ƴan uwa kai saboda an sa ka ka tsare ka gani kuma kai ka gwada abin da ba shi ba. In an ce an yi saukin awo kenan kamata su zo da kayan nan salin alin ba tare an takura musu ba. Amma in ka shiga ka bi dare, ka bi rana, ka bi ruwa, ka bi laka, ka samu ka hito kuma sai wani ya tare ka. Sai ko in tunda ba a shiga tsakanin ɗan kasuwa da don, ɗan jimma ne da ɗan jimmai tare suke. Dole ne sosai sun yi hudda tare da
tsakanin su ne
ko ka shiga hita za ka yi. Amma bai dace ba cikin wanga hali da ake, wanda har wanda ke ikon jani da kanshi ya ci a yi sauki don a zo a kawo mu.
Shi da kanshi ya ci suna cikin mati.
To kuma sai nake jin. Kamar ma ba a yi kowace ba. In ko sun tabbatar da haka, wallahi tallahi muna iya raka su. Mu je ga magabatan nan, mu je ya ne kuke kuntata musu. Duk da abin da ake ciki. Tun ai yanzu haraka ƙasan nan kowa ya sa hannu ne a kama. Kuma bari in gaya ma.
Ina jinka.
Wanga takunkumin ma ba bisa ƙa'ida yake ba.
Ko?
Sosai. Saboda waɗanda suka yi wannan ekwaskin. Waɗanda suke sa kaki ne, waɗanda suka yi juyin mulki ne, suka ɗauki mulki masu sa kaki. Su ne suka zanna suka gaya ne za a yi ƴan ƙasashen da ke cikin wannan ƙungiya su samu sauƙi. To sai kawai kai tsaye sai suka hita daga aikinsu sai suka ce kawai a sa takunkumi. Nami na farko dai takunkumin da ya shahe munan. Sai aka ce ba mu kasuwa tsakanin mu da waɗannan ƙasashe. To ina
da yake. Motocin mu ba su shigowa.
Ba magana motoci, bari magana motoci. In wani ana kasuwa ba dole mota ta shiga ba. Babu kasuwa tsakanin mu da su. Kuma sai aka ce kuɗaɗen da muka mallaka, ai na so su faɗi haka nan su ƴan kasuwa. Ai suna da kuɗi cikin banki. Sai aka ce duk kuɗaɗen banki ka amma ba mu, amma jelan su. Daga wace hanya? Da kuɗinka an hana kuɗin mu ɗauko su daga banki. An hana mu kasuwa tsakanin mu da waɗannan ƙasashen. Kuma duk wani abu wanda ke gare mu wanda zai zawa an hana ma ya zo mu. Domin aka ce kenan. Sun samu takunkumi amma suke kuka da takunkumin. Ta yi magama ka gani. Ta yi katsina ka gani.
Me matsalar magama?
Ta yi wajen zanhara ka gani. Duk waɗannan ƙasashe wanda muke makautaka da su sun zama abin tausayi. Saboda sai ƴan Niger sun shiga da kuɗi sannan su suke samun wani abu. Ta kai suna kuka suna
shayin wagari.
Yahi ma bugun su da mu. Shiga benin saboda sun hita daga bisa hanyar da ya kamata su yi, sun hita daga hanyar da aka kirkira ekwa saboda ita.
Mu je ga malami na gaba. Gabatar da kanka masu sauraro kamar yadda
duk malam Lawli Bube nake, shugaban kungiya yaɗaɗɗiya ta hora hula da ake ce Marotap.
Lawli Bube, cikin ikon Allah, daga lokacin da wannan takunkumi ya tabbata zuwa yanzu a hirarrakin mu da rahotannin mu, mun sha magana da kai akan matsalar aramcin abinci da hanbari wa shinkafa da masara wanda mafi yawanci talakawa muka hido garo da ita. Iyaya kake yin wannan al'amari daga wancan lokaci zuwa yanzu, me kake ganin ya canza?
Abun kamar da kai bayani, lalle mun sha bayani bisa ga kafofinku na kwatanta mutane cewa abinda da ya canza takamaimai kasan daren yin wannan juyin mulki na 26 ga watan Yuni wanda ya wuce shinkawa wadda mahi yawan masu dan karhi kaci anan maradi ita ce wannan jambuhu na Uriba abinda mutane sun kasan shi jikka goma da rabi a wani wuri jikka goma da rabi da lahansu
san abin ya tashi
to yanzu ya kai wajen jikka goma sha bakwai kenan ai kai Mansur ba sai an ce baya kaga abu amma yana da kyau mu yi bincike kamar wadda dan uwana na Farhul Lai bayani yanzu abu ne wanda ya kamata mutane su tsaya su yi magana tsakani da Allah mu muna iya shiga tsakani in ka doka shugaban kasa Abdurrahman Chani yayi magana yace sun sanyo kayayyaki na masara wanda kake nuhi da shinkafa da mi sanin kowa ne dan Niger wajen telem 311 an kasanyo Niger domin as kama wasu sojawan Burkina Faso da sojawanmu dan abu yayi sauki to ya mai abu ya dan canza tunda canda ya kai 18 lokacin da shi shugaba ya bayani amma yanzu muna da labarin cewa jika 13.5 yake a yame to kuma wannan mataki ya kamata su ɗan komiti na cutan ƙasa su san da cewa lalle yame ita ce babban birni amma ba yame ba ce ɗaya Niger wannan wadda an kabi hanya tunda can wurin ma kayan ƙasa an kasa jirage kamar wanda yayi bayani da sauran abubuwa domin a biyo su a tsare su su ɗan kasuwar da motocin su su zo hayya mai to yana da kyau kuma a samu cikin wannan matsayi da muke ciki a dan taimaka da wani abu wanda wannan suhurin zai sauki mu ma nan wurin koda dai an samu bambanci bai kamata ya wuce Allah 100 ba bai kamata ya wuce Allah 100 in ya wuce 100 dai in ya kai jikka ya tsaya haka nan amma can ana saidawa jikka 13.5 mu nan wurin talaka ana sayan shi jikka 15.5 har 17 to kaga abun akwai an so wajeje wanda har yanzu dai su suna cikin halin da dole sai an kama musu sannan abin da nake so in magana bisan shi mu koda wani lokaci muna kira ga su ɗan kasuwa kuma suna godi a zahiri suna taimaka ma mutane sai dai wannan taimako ba su sashi cikin kasuwancinsu tunda in ka diba dan ba lokaci bane muke ciki wanda ya kamata a ce kai addalahi wanga addalahi tsakanin mu baye ya muna cikin hali na matsaci gaba ɗaya na ibtila'i kamar da sun ka ce na jarabawa da ya hwada kasan mu gaba ɗaya in ka doka daga lokacin da an kai wannan juyin mulki har zuwa lokacin da shi shugaban kasa yayi bayani babu wani abu wanda wani dan kasuwa ya kawo daga waje na shinkawa cikin ƙasa suke jibge amma sai sun ka tashi kawai ba mu sani ba su ma suna so su kama ma ƴan ECOWAS din ne ko kuma wa suke so su kama ma mu dai ba mu gane ba me yasa sun ka doki matakin ƙara ma wannan shinkawa da kudi amma da yake shugaban ƙasa ya bayani kowa ya san inda lahi yake kuma gashi kamar wanda ya bayani kashi 25 cikin 100 na awo wanda ake yi wajen duwan an sauke
shi da ku ɗan kungiyar Farafula har yanzu talaka bai gani a ƙasa ba
yo ai Mansur talaka zai gani a ƙasa in wasu sauran ƴan ƙasa wa'anda adda sunan ƴan kasuwa suna sauraron wannan kiran da aka shi gwamnati ka san inda gwamnatinmu yayi niyyar ya taida abun wanda mutane suke tunani ana iya da ƙarhin mulki ma amsha abu tunda in zaka kasuwanci cikin ƙasa kana zaton ga garin da babu zaman lahiya dan kasuwa na zuwa ya zama bale ya saida mu wani abu to in ƴan kasuwar da kansu busu tunana da cewa ba kamin su zan ƴan kasuwa masu hali masu kudi ƴan ƙasa ne dabar zaman su na farin dai zaman ƴan ƙasa ne kuma wancan wanda Allah bai ba hali ba wanda baya da arzikin talakkan shi ma dan ƙasa ne maikancin dan ƙasa ne kenan yana da kyau mu kama mu juna abinda yake ƙarhin su babu wanda zai hwatar dan baka kasuwa kace dan kasuwa ya taya sa jikka 100 ya sau kaya ya dawo kace sai rasu jikka 80 ai ba din ma ka mai hwatar shi aso guda in ta kama gobe ba za ka hwata ya koma ba dan in yana ta koma a kowane lokaci da ba zai iya sauwa
haka ne masu sauraron muryar America kada amince shirin zauren BOA ake ci gaba da kasancewa tare da shi gabatar da kai mu ci gaba
alhamdulillah na dai sake dawowa Muhammad Ashir Ibrahim Abubakar kasuwan mata
Malam Ashir ciki ku Allah kamar yanda kaji bayanai sun gabata ga malaman da muke tare da su a wannan zaure na BOA kowa ya faɗi korafin shi da tsokaci da mara ayoyi me kake kallo game da irin yanda ana ganin sauki ana cewa kokowa ce ake yi amma kuma talaka yana ganin abin kamar mai hakari jiya
maganar da
lawali bube
sai su samu
inda yake maka
tsaye inda yake mana kai
to
wani wuri ne
shedi miji
inda dama na taba wagga hirar da kai
To.
Na ce maka an yi juyin mulki. Mun yarda da wannan kadara da Allah ya kawo mu.
Eh haka kace.
Amma kuma an zo an samu akasi na wasu daidaikun mutane a can baya bayan wasu ɗan daidaikun mutane sun sa an samu matakunkuni.
Daidaiku ne
mana. Daidaiku ne. Waɗanda suka sa aka samu yanzu ka dauki gwamnati gaba ɗaya dauki gwamnati tsoho gwamnati ta kanta. Mutum nawa ne? Game da mutanen da ke cikin Niger.
Mutum nawa ne?
Kenan daidaiku ne. To shi ya sa waɗannan daidaiku da suka sa aka samu ƙasar matakunkuni. Bayan an taru an zalunce mu an samu takunkumi sai in dawo magana da ya wadi cewa takunkumi da aka samu su ba su kadai suka samu takunkumi ba
da wani ne
waɗannan shugabannin ko kuma manyan yan kasuwa su ma sun samu takunkumi
wani iri ne takunkumi
takunkumin da suka samu mu na taba magana yanzu shi ma ya maimaita
je da maganar ka
maganar da nayi a lokacin da muke zauna da kai na faɗa maka wancan lokacin a lokacin ragin ma bai zo ba ragin bai dade ba har yanzu ba ai kwana 30 ba da rage wannan kudin na au wanda akai an kira mu an faɗa mu an rage wannan kudin kuma wajen bangaren kayan abinci
kun gani a zahiri
ba ni muka gani banda ƙarin wahala da muke ciki sannan maganar nan shinkawa da nake ce maka wallahi shinkaho wasu bayan Allah da ta kare murna suka yi tai saboda su wayancan ba za su iya ƙara kudin ba inda wasu daga cikin su akwai adalai kazan ba za a tashi duk gaba da ya ce ba kuwa da amma wallahi mahi yawa takunkumin da mu aka samu mu wanda ya ci mu wallahi summa tallahi mahi yawa masu arzikin mu ne a cikin
amma dai babu wanda ya ci jarin shi cikin kasuwar ka ko
da yawa akwai ai idan ka ci cikin kasuwa ta wanda ya ci jarin ta a'a eh muna maganar maradi
eh wai
muna maganar talakawa maradi gaba daya a'a bari magana kasuwar mata ni ina magana ne da sunan maradi dungurungum
haka shirin ya duma
yawa amma idan nace da sunan kasuwa ta a'a wannan ba hujja bace maradi mutum nawa ya canja yaran shi cikin waɗannan kwanaka mutum nawa bisa wannan hanya aka anshe ma kudin shi mutum nawa su waɗannan ƴan kasuwa kudi ne suke kasuwanci saboda kayan sun yi sama suka kai kudin aka anshe aka rike aka ce sai ka dauko kudi ka sai ana kasuwanci da kai shekarar shekaru ana baka kana saidawa yanzu kaya sun yi kudi an anshe an ce sai ka zo ina za ka samu kudin sata za kai ashe takunkumi biyu
ne yasa kuke manyan ƴan kasuwa wannan
wallahi summa tal abu ne kuru yanzu ai magana ce ake ta tausai zahirin magana ba nan ya mai kuru muka gani sai da aka hasko gashi ga hili ana bayani kuma ga yaman gani an rage wasu ƴan kasuwa daga ciki mutum biyu wanda su zahiri ne an gani sun rage ma kasuwanci sun rage ma shinkafa kudi mu nan wurin ba mu da irin waɗannan masu kudin ne ni yasa ba su rage korila 100 ba wannan awu da aka ce dan ai rage dala 100 ga shinkafa wallahi ga ragin da aka zo aka faɗa mamu kuma kayan wanda ake cewa ba su zo ba kai barin faɗa maka wata magana mallam Mansura akwai takarda wanda aka faɗa mu wurin taro da ya wuce bayan ma wannan ragin duk da akai sannan gwamnati wagata Niger sabon gwamnati ta yi ma ƴan kasuwa alƙawari na cewa tana da duk mutumin da ya zuba miliyan 10 ko kuma miliyan 1 yana da difirsan wanda ta hidda mai idan ya zuba kuɗi yau kayan shi gobe su zo auna in ka zuba miliyan 10 yau gobe nan kayan ka suka zo wannan miliyan 1 an baka ita an hidda maka sannan kuma a hidda wannan ragin wanda aka maka wallahi summa tallahi haka aka zo a karanta mu kuma su ƴan kungiyar
falsafa
amma babu wani sauki ko miskalin zaratan kullun talaka kuda shi ake
ko kace ka ce da gwamnatin da masu kuɗi suna taba talaka
eh haka shi ita gwamnati wagga sabuwa ce akwai abin da ta sani akwai abin da bata sani ba amma wallahi su wayancan tsoho gwamnati misali zana kawo hujja ga wayanda suka sa aka samu takunkumi su manhajar ce ta su haka nan amma kuma su kankansa ƴan kasuwa abin da ni na kasa ganewa wai su ma ƴan waccan gwamnatin ne koko su ma ƴan eko wasu ne koko wai menene manhajar su na ma rasa gane menene manhajar su amma ku ma su
ne kuma ba alƙali da mun suka yi maka kama
abin da suka yi mana kama marasa tausayi manyan ƴan kasuwa su ne ya kamata da su da gwamnati su sabke hanya madalikan a duba in dai kayan masarufi ne suka sauka a auna su kai komai a bari a kawo matalaka a ga idan kayan ba su sauki ba
da waɗannan bayanai na Muhammad Ashiru Ibrahim Abubakar kasuwan mata zamu dasa aya a yau ku biyo mu mako na gaba domin jin ci gaban shirin a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Mansur Sani wanda ya jagoranci zaman zauren sai Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin Madina Dauda ce ke sallama da ku tare da fatan za a yi bukukuwan Kirsimeti lafiya amin
Gaida Madina wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 Za ku kuma iya saurara mu kai tsaye a shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin rayuwar birni, shirin da ke haska fitila kan fadi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari.
Da sauraro assalamu alaikum, barkamu da kasancewa tare a wannan shiri namu mai tarin albarka mai takin rayuwar birni, inda kamar yadda kuka sani muna tattako zuwa ga bayin Allah wa'anda suka bar garuruwa da kasashe domin neman halali su. A yau muna unguwar Ikudu a nan yawun da babban birnin Kamaru, inda zamu tattauna da wannan bawan Allah. To malam assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
To koya sunan malam.
Eh, da farko ni sunana Jamal Abdulrahman Nana.
Jamal Abdulrahman
Nana, eh.
Nana.
Eh.
To malam Jamal Abdulrahman, Jamal Abdulrahman kai mutumin ina
ne? Eh, da farko ni mutumin Ghana ne. A Ghana kuma shi unguwa wanda ke kira Ababu.
Ababu.
Duk wanda yake da ya san Ghana ya ji Ababu, a kuma shi ya san Ababu.
To she kuma ka tsinci kanka ga ka anan Kamaru. Ya akai ka kasance ga kanan dai nan Kamaru.
Eh, da farko ina yi ma Allah godiya ne kamun wannan lokacin har muka haɗu da kai kake min wannan tambayoyi. Shi yawon duniya dalili ne ke kawo yawon duniya. To ni shin ce kadara ne wanda Allah ya zanzu yawon duniya, domin da nake yaro ban taba tuna zan fita har je yawon nema ba, tunda gidaje na tashi ba abin da aka rasa. To da Allah ya kadara yau na zo Kamaru, yau ina da shekara kusan 32 kenan na wannan kasan, kuma nan na yi aure na aiki yayana, kuma ina zama arziki da jama'an duk gari, don haka ina godiya ga Allah.
Me ya kwadantar da kai da zuwa Kamaru, tun da an san akwai kasashe da yawa a faɗin duniya a nahiyar Afirka musamman wanda idan ka tashi daga Ghana kana iya zuwa nan?
Eh, malam Bashir, abin da zan yi gaya ma shi ne, da farko na fara ce ma kaddara ne
haka,
don da na taso kamin zo Kamaru na zauna Najeriya na koyi dinki wanda ake kira sifani, wanda ake kira a Kamaru broderi, na iya. Bayan na iya rayuwa da irin na yarantaka, muna ganin yan wana tafiya ne sha'awar zuwa, na shigo Maro, daga Maro kuma Allah ya dalili na zo nan Yaounde.
To annan Kamaru, musamman a nan Yaounde, wace sana'a malam Jamal?
Eh, to da farko dai duk wanda ya san Jamal ya san ni madinki ne ni. Ina dinki, ina broderi. A kwanakin baya kusan shekara kusan 15 kenan, shekara 15 da na koma sana'ar sai da motoci.
So wato yanzu sana'a biyu kenan kake da shi?
In Allah su ya yarda.
Eh,
tun da ka san shanin dinki baya tafiya kamar yanda da aka saba.
Haka.
To ka san rayuwa kuma yau da kullum kowa na neman inda dukkan asiri zai zo. Ina yawan samun command wanda ke kira da Faransa, ina tafiya su Kutonu, Najeriya, ina saya mutane motoci, wani lokacin ni ma ina sayan nawa.
To yanzu a sana'ar dinki ya kake ka samu ka fita kanka ciki?
Eh, to yanzu ai na gaya ma malam cewa yanzu sana'ar dinkin baya tafiya sosai.
Eh, teloli sun yi yawa.
Amma duk da haka,
eh,
a wani lokacin muna sai da kekuna, ina ce za ka gani inda ka zo za ka kayan dinki za ka kekuna muna yi, amma baya tafiya, ba na ba da karfi kamar da na ba sana'ar mota karfi.
A sana'ar mota yanzu kamar ya kuke tafiyar da wannan abin?
Eh, sha'anin mota abu ne mai sauki. Ka san mota, kowane mota da irin farashin da yake tafiya, sannan mota na danganta da ne shekara, don ya danganta da abin da mutum ya bukata, akan muke tafiya da shi.
Yanzu aiki in babu wasu irin kalubale da akan samu a ciki, ka san kace kana kuna tashi ku daga Kamaru ku je Kutonu da makamantan su ku sayo mota kike
ce? Eh, kalubalen da ake samu a kan shanin sana'ar sai da mota, idan mutum ya je sayo mota yana zuwa bibiya addu'a ne na wanda ke kira duty, to nan yana yin samun matsala. Amma cikin hukuncin Allah wanda yake ma'aikatan Kamaru, in ka bi ka'ida ba za ka yi samun matsala ba. Duk wanda ka ji ya ce ya shiga ko ya shiga ya dangana da wani harka mummunan aiki, nan ne zai samu matsala. Amma in dai ka ce ka dangana ta hanyar gaskiya, za ka bi addu'a ne ta wuce, Allah sai ya daba matsala.
Haka ne. To wasu irin kwastomomi kuke da shi a wannan sana'a? Ka san ai sungullar mota fa ba abin talaka ba ne ba?
Eh, to gaskiya sungullolin da muke da shi, customer da muke da shi, akwai musulmai akwai rana. Kuma shi annai idan ya zo zai ba ka command, baya tantancewa in ya ji kai musulmi ne, in ya yaba da kai. So da yawa customers da suke zuwa wajena turo min su wake, ya ce ku je anguwa kaza akwai yaro mai suna kaza Jamal, ku je ku gan shi.
mutane suna yanzu bani kudi ₦10,15,20 in je kutonin su musu mota
ba tare da ka san su ba.
Wallahi ban taba san su, wani ma ban taba san shi.
Wannan me yake nuna wato rikon alƙawari da amana kenan.
Wannan alƙawari ne da yadda da muke da mutane
hakan ne. To wasu irin motoci kaman tana haka ka fi saya da yake ka san anan kamaru duk yanda aka yi ne akan samu abin da ya shafa ko matsalar hanya ko matsalar man fetur da shauransu, to yawanci mutane za ka ga suna neman da motocin da ba sa shan mai da yawa.
Eh to ka san dama mutum idan ya zo bukatun mota
na
sai ya manta mota tana shan mai
haka.
Ita ai na son mota a demil disi ko a demil disi ko demil kens
na
shi da ma yana son babban abu ya sai ya hauka dan mutun na da wadata zai sai mota baya bukatun maganan mai to ya wuce wannan lokaci. Wasu kuma suka sai motocin suna kokawa amma da yawancin mutane wannan kasan sun fi son Toyota
haka
abin da ya danganta Toyota sun fi so ya kama wani mark daban ne mutane na ganin cewa ai ba ainihin makanikan da suka bayyance yaran wayannan motocin.
A mota daya kuna iya samun kaman riban nawa
na saboda abin da bai ga ma malam Bashir shi abin kasuwa abin sirri ne kuma ana sallah don lada ne wani motan kana saya ka zo baka samu abin da kake bukata ba kai dai ka biya ma customer bukatar sa ne wani motan kuma ka zo ba za ka sa abin cefane ba shi yasa muke godiya ma Allah yawa muna godiya kan haka.
To malam Jamal a nan Kamaru gidan kan kake da shi ne ko haya kake?
Eh lalle kai babban tambaya gaskiya ne ina Kamaru ka san dama ba yanda za a yi mutum yau ya so matafiya yau dole sai haya rafe sannan ya yi tafiya cikin hukuncin Allah da haya nake. To amma alhamdulillah muna ganin askin Allah yadda ginin ma ba zai gagare mu ba tunda muna da wannan tunanin kun ce mun kama wannan hanya.
Kuma cikin wannan sana'a ana samu a biya haƙƙin masu gidajen hayar da shauransu ba
Allah ya sa yadda muna zaune lafiya da matanmu da yayanmu kuma wani matsalan aya dai bai taɓa samu ba Allah da kuma Allah yadda ba za mu ga
su yayan su ma duk suna zuwa makarantu a nan Kamaru.
Eh yayana suna zuwa makarantu suna boko suna karatu a Arabiya sannan a shekaran bara ma sun je Ghana
to
kusan shekara biyu kenan da uwansu suka yi kusan shekara daya babban dana ma Alhaji Abdulrahman yana Ghana amma kan nesa suna nan.
Alhamdulillah wannan labari mai kyau. To daga ƙarshe kafin mu rufe wannan shiri tun da ka san sana'ar ka kafi karfafa ta fannin wato sai da mota idan da wata shawara da zaka ba wa talaka kaman Bashir wace irin shawara zaka ba shi idan ya zo neman mota?
Eh to malam Bashir Allah alhamdulillah ina godiya ba zan ce kai talaka bane duk malukin da ya zo neman mota ya dan taka wani abu da yake bukatar shi sai in Allah ya da idan lokacin ya kai kana bukata an kazo za mu nuna mata an yanda zaka zo ka samu mota mai sauki.
To mun gode da yawa malam
Jamal godiya sosai
madalla.
To abin da zan ce ina yi masaukin Hausawan yawun da godiya don wannan ba abin da zan yi fada kan shi wannan adali ne mutumin kirki sannan kuma ba zan manta da Baba Jika ba ina godewa Baba Jika da yake shine ya dan da Malam Bashir to Malam Bashir kai kuma Allah ya saka da alheri
madalla
Allah ya saka fi ga haka
amin albarka annabi sallallahu alaihi wasallam. Masu kallon mu da sauraro kun ji yadda tattaunawar ta mu ta kasance da Malam Jamal bayan ya gaya mana yadda sana'arsa take tafiya da kuma yadda yake sarrafa duk ayyukansa ya kuma yi mana addu'a gaba daya da ni da ku Allah ya taimaka Allah ya saka mana gabaki ɗaya da alkhairi. Naku Muhammad Bashir Ladan muryar Amurka daga Yaounde a ƙasar Kamaru. Masu kallonmu da sauraro kun ji yadda tattaunawar tamu ta kasance da Malam Jamal wanda bayan ya gaya mana yadda sana'arsa take tafiya da kuma yadda yake gudanar da duk sauran al'amuransa a nan ƙasar Kamaru ya mana addu'o'i akan Allah ya saka mana gabaki ɗaya da alheri. To da mu da ku da shi gabaki ɗaya Allah ya karɓi wannan roƙo. Naku Muhammad Bashir Ladan da sashen Hausa muryar Amurka daga Yaounde a ƙasar Kamaru.
Madalla da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shirin da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku ne lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.